Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 19 ga watan Mayu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Ma'aikatar tsaron kasar Russia ta sanar a yau Alhamis cewa karin daruruwan sojojin Ukraine sun miƙa wuya a cibiyar sarrafa ƙarafa ta Azovstal dake Mariupol. Ma'aikatar kiwon lafiyar jama'a ta Massachusetts a ranar Laraba ta ce ta tabbatar da kamuwa da wani mutum yayi da kwayar cutar kendar biri wanda yayi tafiya kwanan nan zuwa Canada. Shugaban Amurka Joe Biden na karbar bakuncin shugaban kasar Finland Sauli Niinisto da Prime Minister Sweden Magdalena Andersson inda za su tattauna a yau Alhamis a fadar White House game da bukatar ta shiga kungiyar tsaro ta NATO.
To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ministan birnin tarayyar Najeriya ya bada umarnin rufe kasuwanni uku a unguwar daidai dake Abuja biyo bayan wata tarzoma da ta yi sanadiyar kisan mutane biyar ta kuma haddasa hasarar dukiya.
Ba ta gari ne suka zo ƴan kwaya ƴan wiwi suka zo kuma da yake su duk inda abu ya tashi za su je su tuta da hargitsi saboda su yi sata. To abun kuwa sai ya zo ya fi ƙarfi to sanadin haka shine aka samu tarzoma.
Ministan birnin tarayyar Najeriya Muhammad Musa Bello kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa ƴan sanda a garin Okoronza a yankin Bono dake Ghana sun harba bindiga don tarwatsa masu zanga-zanga dake nema a yi adalci a kisan wani matashi. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin. Ma'aikatar tsaron kasar Russia ta sanar a yau Alhamis cewa karin daruruwan sojojin Ukraine sun miƙa wuya a cibiyar sarrafa ƙarafa ta Azovstal dake Mariupol wanda ya kawo jimillar a wannan makon zuwa 1,730. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar tana yin rajistar mayakan da suka bar Azovstal, aikin da aka fara a ranar Talata kuma yana ci gaba da gudana a yau Alhamis. Jami'an Ukraine ba su tabbatar da adadin mayakan na Ukraine da suka miƙa wuya a wuri na ƙarshe da suka makale a Mariupol kamar yadda Russia ta faɗa. Ukraine ta bayyana fatan cewa sojojin za su kasance wani bangare na musayar fursunoni da Russia, yayin da babbar hukumar binciken Russia ta ce tana niyyar yi musu tambayoyi tare da tantance ko akwai wasu dake da hannu a laifukan cin zarafin fararen hula. Kane Mariupol birni mai dauke da mutum 430,000 kafin yaki dake arewacin gabar tekun Azov zai zama nasara mafi girma da Moscow ta samu a har-haren da ta kai a kusan watanni uku a kan Ukraine. Duk da cewa manufofin harkokin wajen Amurka a kashi na farko na shugabancin Joe Biden sun fi mayar da hankali kan batutuwan da suka hada da bunƙasar ƙasar Sin da kuma mamayar da Russia ta yi wa Ukraine a wannan makon, Biden zai fuskanci wani batu mai cike da rudani kan manufofin harkokin waje wato Koriya ta Arewa mai makaman nukiliya. Biden wanda zai tashi ranar Juma'a don ziyararsa ta farko zuwa Asiya a matsayin shugaban ƙasa na iya samun maraba da wani babban gwajin makami da Koriya ta Arewa za ta yi a cewar jami'an Amurka da Koriya ta Kudu. Jami'an leƙen asirin Amurka sun nuna tabbatacciyar yiwuwar cewa Koriya ta Arewa za ta gudanar da ko dai harba makami mai linzami mai cin dogon zango ko gwajin makamin nukiliya ko kuma duka biyun a cikin kwanakin da suke kewaye ko kuma lokacin ziyarar Biden a Asiya, inji mai bada shawara kan harkokin tsaro na fadar White House Jake Sullivan a ranar Laraba. Yawancin ziyarar ta kwanaki biyar na Biden ana sa ran zai mai da hankali kan kasar Sin, inda zai yi aiki don tabbatar wa kawayenta da suke da shakku kan kudirin Amurka na dogon lokaci a yankin.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran zamu leka bangaren rahotannin mu. Biyo bayan wata wato auko wata tarzoma da ta yi sanadiyar kisan mutane biyar ta kuma haddasa hasarar dimbin dukiya a unguwar Daidai dake birnin Tarayya Abuja. Ministan Birnin Muhammad Musa Bello ya bada umarnin rufe kasuwanni uku a yankin yayin da ƴan sanda da sojoji ke ci gaba da zama cikin shirin kota kwana. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kaina.
A jiya ne dai aka sami wani mummunan rikici a unguwar Daidai dake nan yankin babban birnin tarayyar Najeriya wanda ya haddasa hasarar dukiya da rayuka. Ministan Abuja Malam Muhammad Musa Bello ya mana karin bayani akan musababin wannan rikici.
Wato sanadin hatsari ne na mashin. Wata mata aka goye ta a mashin irin na haya wanda ake kira Okada. To cikin tafiya mashinan guda biyu sai suka hadu sai aka samu hatsari. Da ta fadi da yake faduwanta ya zo da karewan kwana sai motar da ke zuwa baya ko kuma mashin din ne ya take kanta sai ta mutu a wurin. To sanadin mutuwanta jama'a da suke wurin suka razana aka so aka mashi mai mashin to yan uwan shi ko masu mashin suka kama tallafi haka dan dai abun da ya faru kenan kafin Ankara bata gari suka fito suka shiga wannan motocin mutane sai kuma suka shiga kasuwan da ake saida katako kuma galibi ka san ma saida katako a kasan nan yawanci mutane ne daga bangare na shashin kudu maso gabar na kasan nan to cikin haka shi yasa aka doka cewa wannan fada ne ake tsakanin yan arewa da yan kudu kuma sanadiyan haka aka yi barna da yawa bata gari ne suka zo yan kwaya yan wiri suka zo kuma da yake su duk inda abu ya tashi za su je su fita da hargitsi saboda su yi sata to abun kuma sai ya zo ya fi karfi to sanadin haka shine aka samu tarzoma.
Ministan na Abuja ya ce mutum biyar ne suka rasu a rikicin da aka yi amfani da bindiga.
Cikin hargitsin da ya faru mutane biyar sun rasu kuma an nuna min gawawwakin mutane guda hudu da suka rasu kuma abun damuwa shine cikin bata garin da suka yi wannan harzuma sun yi amfani da bindiga kuma na riga na gaya ma shi kwamishinan ƴan sanda tantance gawawwakin nan a ga wani irin bindiga ne aka yi amfani da shi kuma su Allah ya sa saboda kimiyya za su iya fahimta.
A saboda haka ministan ya bada umarnin rufe kasuwanni guda uku da ke wannan yanki na Daidai.
Hukuma ba za ta taba yadda wasu ƴan kalilan su zo su bata mana zaman lumana da muke da shi ba. Sanadin haka ne ma dole yanzu an rufe kasuwannin nan guda uku. Har na ƴan kwanaki kaɗan za mu tantance waɗansu bincike da za a yi nan kowace kasuwa a bisa yanda bincikenmu ya nuna da kuma yanda waɗanda suke lura da kasuwar suka nuna da'a kuma suka nuna yarda da ƙa'idojin da za a kawo to sannu da hankali za a dinga buɗe kasuwar ne.
A gefe guda kuma rundunar ƴan sandan babban birnin tarayyar Najeriya ta ce wannan rikici fa bai alaka da addini ko ƙabilanci amma dai aika-aika ne zalla na zo na gari banza. Kwamishinan ƴan sandan birnin CP Babaji Sunday ya kira ga jama'a da su yi taka tsantsan.
Zauna Abuja su zama security conscious su dinga taka tsantsan ta wurin da zan bayar sannan kuma su dinga bamu labarai cikin gaggawa don suka ga wani abun da ba su yarda da shi ko sun gane ba.
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden na karbar bakuncin shugaban kasar Finland Sauli Niinisto da Prime Minister Sweden Magdalena Andersson inda za su tattauna a yau Alhamis a fadar White House game da bukatar su ta shiga kungiyar tsaro ta NATO da goyen bayan Ukraine da tsaron Turai. A ranar Laraba Biden ya yaba da abin da ya kira muhimmiyar shawarar Sweden da Finland bayan da suka gabatar da takardar neman zama membobi a cikin kawaccen sojan NATO a matsayin martani ga mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. A taron da aka yi jiya Laraba a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya shaidawa takwaransa na kasar Sweden Peter Hultqvist cewa muna fatan ganin irin gudumawar da za ku bayar ga kawancen tsaro na NATO. Gwamnatin New Zealand ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta raba wasu 'yan ɗaruruwan daloli ga manya sama da miliyan biyu masu ƙaramin ƙarfi don taimaka musu wajen samun sassaucin abin da ta bayyana a matsayin kololuwar matsalar hauhawar farashin kayayyaki da ake fama da ita a duniya. A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A garin Okoranza da ke yankin Bono a kasar Ghana, 'yan sanda sun harba bandaga don tarwatsa wasu masu zanga-zanga da ke neman a yi adalci a kisan wani matashi da ya mutu a hannun jami'an tsaro, lamarin da ya haddasa gangami da kone-kone. Wakiliyar muryar Amurka Hawa Abdulkarim ta aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Lokacin da 'yan sanda suke harba bindiga kenan don tarwatsa wasu matasan garin Nkuransa da ke yankin Bono a nan Ghana. Biyo bayan taho mugama da matasan garin suka yi da 'yan sanda yayin da suke ta zanga-zanga don ganin an yi musu adalci ga wani matashi da ya mutu a hannun 'yan sandan. Bayan nan 'yan sandan sun kama shi da zargin aikata fashi da makami. Mahaifiyar matashin mai suna Albert Danko mai shekaru 28 da haihuwa ta ce tsakar dare ne 'yan sanda suka zo suka ɗauki yaronta. Sai kawai da safe aka ce mata ɗanta ya mutu. A cewar ta, 'yan sanda na da hannu a cikin kisan. A rangama tsakanin 'yan sandan da matasan masu zanga-zangar ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya da jikkata wasu. Na matashi a yankin Nkuransa ya muna bayani yadda zanga-zangar ya fara.
Sunana Abubakar Sadiq Suleiman, wani gari kusa da Nkuransa ana kira wurin Durman Kesi, ya ce da mutu za shi sai wani kaya kadan manoma zalla ke wurin nan. Yana zuwa dare ya manshe ya gamu da Amrobes suka kasar da shi, suka karbi kudin jikin shi da wani kayan shi, laptop ɗin shi na cikin bagi. Da wurin birthday ne ta kuruma abokan shi abin da ya same shi, to shi suke ce wai da yaje ga polisai kar ya kyale a kace ce a shi da yadda da mayan polisan saboda Robes nan da suka robin shi nan shi da kan ya ga mutanen da yake ganin kaman polisai ne don abokin shi shi da shi ke zuwa jin. Da yi wannan magana she wani na gefe ya ji kira shi polisin ya ga mai kaman abu kinka kaza da abin da ya fadi ya ga robin da kai an robin su amma yana ga kaman kana ciki kai da wasu polisai. Yaron ya tuna musu asiri. Polisan nan na bayi report kaman lokacin da suka bi za su je da shi ta cima waye je gwada wanda shi da suke wannan aiki na sato za su ce nan sai suka gamu da Amrobes suka halba bindiga ce taba yaron ya mutu. Matasan garin suka tashi suka ce ba su yarda don sun san yaron tun yarantakan shi ba san shi da wannan abu ba. To abin da ya kawo da musulshin jiya dai da shin nan don su yi kune-kune.
Malam Ibad Ibrahim masani a harkar tsaro ya ce ya kamata 'yan sanda su fitar su nuna dalilai da yasa aka kashe wannan matashin.
To wannan zancen dai da ya hauko lamari ne da gaskiya ya rasa da mu duka. Matasan wannan gari kuma sun fito sun gwada bacin rai da abin da ya gudana. Gaskiya kasan Ghana har wa yau dai idan abu ya kasance aka za ki ga dai ana son samu wani rahoto daga 'yan sanda ana iya dan jinkiri kada. To abinda dai da za mu kira shaidin kungiyoyin da ke da zaman kansu, kungiyoyin da ke karbo ma mutane haƙƙin bil'adama, sannan kuma kungiyoyi na kafofin yada labarai su kuma za su iya sa baki cikin wannan lamari. Saboda shi ya kamata a duba a yi abibiya a gani menene ya hauko. Wanda kuma su 'yan sandan na su dalilu ya kamata su bayyanar da dalilin.
Har yanzu 'yan sandan da ba su ce ukun ba a batun, sai dai wata wasiƙa da suka fitar da ke cewa za su kama duk waɗanda ke da hannu a cikin tarwasa zanga-zangar da aka yi. Hawa Abdulkarim ya fani a sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Madalla a gaida Hawa Abdulkarim da wannan rahoton. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar kendar biri wanda ake kira da monkeypox a Turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta Ashifa dake yankin karamar hukumar Karu a Abuja. Kazalika kwararre ne kan maganin cututtuka masu yaduwa. Dr. Isa Adamu Mabu, barka da wannan lokaci.
Barkanmu da sake saduwa.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar kendar biri wanda ake kira da monkeypox a Turanci.
Lalle wannan cuta ce da ta zamanto dauki hankalin duniya sosai. Cuta ce da zaka ga a karamin lokaci alamomi sun bayyana kamar na irin abin da ya shafi zafin jiki, ciwon kai da ko ciwon jiki, misali cikin jiki na ciwo da sauran gabobi da sauran su. To cuta ce gaskiya ta jawo hankalin mutanen duniya sosai game da yadda abin da muka kula da yanayin yadda siffofin ta suke da kuma alamomin ta da kuma yadda take raunar da mutum lokaci guda, kaga lokaci guda mutum ya zamto ya bi ta ahayyacin sa har ma idan ya zo daga aron kwana kaga mutum ya iya rasa rayuwarsa daga ƙarshe.
Na san masu sauraron mu in suka ga an ce monkeypox ko kuma kendar biri na su yi tunanin watakila akan samu cutar ne daga biri. To shin me ma ke kawo cutar ko kuma daga birin ake samu?
Lalle cuta ce da take ɗaya daga cikin jerin gwanon cututtuka da muke kiransu zoonotic diseases, wato cututtuka da sukan iya aukuwa daga dabbobi da kuma mutane lokaci guda, ko kuma ya zamto yanayin cutar ya da yadda muke da dabbobi, imma na daji imma na gida, ya rugube sai a samu irin wannan cuta ta auku, imma daga dabba zuwa dan adam ko daga dan adam zuwa dabba, yanayin mu'amala da na yau da kullum. Zan so masu sauraro su fahimci cewa lalle da zaran idan aka ce monkeypox ko abin da ya shafi an kira sunan biri a ciki, ba zai tunanin to ya aka yi kuma haka ta kasance. Abin da muke ganin ya kamata mu sani kawai shine cuta ce da aka fara samun ta a jikin biri, to sai ya zamto aka bada ko aka bata wannan suna ta monkeypox. Wato akwai lokaci da ita hukumar lafiyar ta duniya take gudanar da ayyuka sosai a wasu wurare. A wannan lokuta da ake gudanar da wannan ayyuka da yawa, ana gujegujin al'amura na cututtuka daban-daban kama daga smallpox ko chicken pox da sauransu a lokacin. To sai ya zamto cewa a cikin cases da ake dubawa sai aka ga wani abin da ya bambanta da abin da ake yi, to sai aka gano wannan a jikin biri a lokacin har aka bada wannan suna ita wannan cuta wato monkeypox, cewa bisa ga dukkan alamu a lokacin an fara samunta a jikin biri lokacin.
Kai maganan cewa alamomi sukan bayyana kamar zazzabi da ciwon kai har ma da kurarraje. Shin waɗannan ne kawai alamomin wannan cuta ko kuma tana da wasu alamomi?
Lalle suna da alamomi da yawa kama daga farko yadda abun ya kasance. Wato alamar farko da zan so masu sauraro su mai da hankali shine lalle alamar farko da take nuna a jikin dan adam shine fitar wannan kurarraje daga fuska, daga nan kuma har kai wuya da sauran gaɓoɓin jiki ko gaɓoɓin jiki da saura ko ina yana iya bayyana. Amma farko za ka ga alamar a fuska kuraje sun bayyana, suna kumburi, sannan suna zafi, sannan hakan ya haddasa wa yanayin karɓar cuta da ta shigo daga cikin jiki. Ita misali garkuwar jiki za ta zamto cewa ta ɗan raunaya, ta zamto cewa ta bada kofa wa sauran abubuwa kamar ciwon kai, zafin jiki da kuma yawan kasala ko kuma irin cututtuka irin ya nan ciwon jiki da sauransu. Mutum ya zamto hala bai iya motsawa sai an taimaka an agaza masa wurin taimaka masa wurin ya ɗan wasu abubuwa da ya kan saba yi har ma ya kai gari daga baya ya kaga ya kai ga mutum zuwa asibiti yayin wasu abubuwa haka daga baya na magani da sauransu.
To likita, kamar su waye suka fi barazanar kamuwa da cutar a cikin al'umma?
To lalle a duk lokacin da muke maganar cututtuka ya muke da alakar su, muke da mu'amalantar su, misali ta bangaren dabbobi, to zan so masu sauraron su mai da hankali game da cewa mun fi ganin wanda suka ko bi cikin wannan wanda suka fi saurin kamuwa da wannan shine su ne cikin mutane da suke mu'amala da dabbobi, kama daga irin yadda na yi magana dabbobin gida ko dabbobi na daji da sauransu, da kuma musamman maharba da kuma makiyaya a dazukan mu a yau. Zaka ga maharbi ko ya tarar da dabba da ya harba ko ya tarar da wata dabba ta mutu, za a je a ci ko za a je a sarrafa a ga yadda za a yi. To wannan mu'amala kama daga ta gida har zuwa makiyaya da sukan iya ko harba wani abu ko taka wani abu a ga na abincin daji ne za a iya cin sa, kama da kuma irin nama da ake dawa da su daga daji zuwa gari, abin da ake kiransa bushmeat da aka sani. To kaga amma har ba su kan zo da wannan cutar namu zuwa cikin gari saboda masu saya su saya da sauransu. To lalle wayannan a matakin farko su suka fi nuna alamar suna iya kamuwa da saurin kamuwa da wannan cuta sosai. Sai kuma lokacin da abu ya faru mai gidan hadan ya kamu da wannan cuta, to zaki ga zuwan sa asibiti ko daga gida mu'amalansa da mutane da sauransu. Yanzu kamar yadda ake cuɗanya a gida da hada fata tare ko ana tare ana zaune ko zufa da sauransu, to lalle wasu abubuwa sun nuna alƙaluma sukan iya bayyana cewa mu'amala da wanda ya samu wannan matsala ko a gida ko kuma har ga asibiti ma'aikatan kiwon lafiya ya kai ga halasu mu'amala da shi ko kuma jinin sa kai tsaye, to yana iya nuna alamar lalle mutum zai zamanto ya an samu secondary infection, abin da muke kira wato na biyu mutum ya samu kamuwa na cuta a lokaci guda.
Ta hada fata ko kuma jini ne kawai ake iya kamuwa da wannan cutar ko kuma me ita yake iya yada ta ko kuma ita ma ana iya yada ta hanyar numfashi da sauransu?
Eh lalle ita ba cuta ce da ake kiranta wanda ake yada ta bangaren numfashi kai tsaye ba, to amma an fi ganin alaka wato alakantuwar kamuwa da cuta irin wannan wurin abin da ya shafi wato hada jiki ko yanayin mu'amalanta kusa-kusa da mara lafiya ko abin da ya shafi ruwan jikinsa kamar jini da sauransu misali.
Yaya ma ake jinyar wanda ya kamu da wannan cutar?
Wannan cuta tana daya daga cikin cututtuka da kai tsaye ba su da magani da akan ce kai tsaye maganinsu misali. Cututtuka ne da suke da matsaloli sosai ga abin da ya shafi magance su kai tsaye, to amma bisa ga dukkan alamu kamar yadda ita hukumar lafiya ta duniya ta bayyana abubuwa da dama da mutum yakan zo da su na ciwon kai na zazzabi da sauransu da kuma har abin da ya shafi ƙwararraji da jikinsa da sukan fesu ana iya nema ana iya samu masa magani a ga yadda za a yi a taimaka masa don wannan illoli ko wannan zafi na jiki da wasu abubuwa da yake fuskanta ya samu sauƙinsu. To amma lalle kai sai abin da ya shafi maganinsa akan tabbatar da in zazzabi ce ke damunsa misali an tabbatar da an sauke wannan zazzabi, in magani ne ya kamata a bada kama daga abin da ya shafi allura ko magani ko dai yadda jikinsa ya jikkata ga an sama masa mafita ga da samun sauƙinsa. Abu na biyu shi ne lalle abin da shafi cututtuka irin kamar da muke magana a COVID-19 da sauransu, to cuta ce ita ma da idan muddin mutum zai shiga wani wurin da hala babu sannan ya dawo da wata cuta misali, to hukumar lafiya ta duniya ta ba da shawara cewa ma'aikatar kare cututtuka ta ƙasa kowace ƙasa ta tabbatar da cewa idan mutum ya fito wata ƙasa daban yana da kyau a masa abin da ya shafi goje-goje da kuma screening da kuma abin da ya shafi keɓance shi saboda tunanin yana iya yadda ya fita ya shiga wani abu ya shiga wani da ake samun matsala irin wannan sannan kuma ya dawo da ita cikin kasar da yake. Kin ga kenan shi kadai tilo ya dawo daga wata kasa yana iya zuwa da wata matsala da kuma duk kasa gaba daya sai shiga an samu matsala an shiga ko ina ana daukan matakai da sauransu.
Wannan cutar akwai wani gwaji da ake yi wa mutum dan gane cewa yana dauke da ita?
Lalle kai tsaye ba wani gwaji da akan yi kai tsaye a ce mutum yana da monkeypox, to amma abin akwai mai kiransa akwai da muke ce masa careful observation ko physical observation, idan ka lura da mutum ka kalle shi yanayin jikinsa da sauran abin da yake fama da shi wato cutar ta yi kama da abin da muke kira smallpox da kuma akwai smallpox akwai chickenpox, so duka wannan cututtuka ce cututtuka ne jerin ganin cututtuka da sukan iya gudanar da ko daga sun bayyana da ƙwararraji a fuska da jiki suna da alamomi kusan iri daya, to har ma aikatan kiwon lafiya karki sha mamaki wasu za su ga kaman abubuwan sun yi kama da juna har ma su iya kiransa, don an ce bincike da ita hukumar lafiya ta duniya ta yi ta tabbatar da wasu wurare sai an bincika sai a ga abun ya yi kama da cututtuka irin wannan su smallpox da kuma chickenpox, to amma lalle ba careful observation irin a mutum a tabbatar da an ga yadda abun yake gudana, to akwai bambanci kadan abin da ya shafi bambancin irin wannan saboda shine zai jikata jiki yadda baka tsammani sannan kuma irin ƙurrajin sukan fito su bayyana fiye da irin wannan na smallpox da chickenpox da yawanci ma'aikatan kiwon lafiya suka dauka cewa dukan su daya ne.
Idan mutum ya kamu da cutar kuma yayi gaggawar zuwa asibiti aka bashi kulawar da ta dace shin zai iya warkewa?
To lalle idan ya samu magunguna ba a yi wannan tunani na a duddubo su abubuwa kuma aka duba aka masa magani lalle da alamun in Allah ya yarda yana iya samun sauki daga ƙarshe.
Kai bayanin cewa ta kan kai ga rasa rai, shin cuta ce da ke kama wasu gabobi na jiki ko kuma dai illa iyaka kurajen ne dai sai da zafin jiki da sauransu?
Lalle cutar tana kama gabobi abin da ya shafi gabobin jiki, gabobi kaman daga hannaye zuwa kafadu ko baya ko wasu abubuwa zuwa kafa haka abin da ya shafi gabobi na jiki gaba daya, to wannan zaki ga mutum bai da kwarjini bai da karfi gwiwa sosai na wasu abubuwan da ya saba yi, to daga ƙarshe ana iya samu har yanzu kamar misali karancin jini tare da shi ko wani abin da yake zo da shi dai wanda ya kamata a bincike kuma aka bincike aka gano a sai shi ma wani abu ne wanda wanda yakan taimakawa yanayinsa da yazo da monkeypox, to sai aga cewa duka wannan abubuwa an kammala su, an hada su wuri guda, sannan aga an sa masa magani kama daga abinci har zuwa magani, an sai da aka bincika komai da ya kamata a taimaka masa, to sai daga bayan Allah ya yarda ya samu sauki.
Wace shawara zaka ba masu sauraron mu dan kare kansu daga kamuwa da wannan cutar da ma wasu sauran cutuka baki daya?
Zan so masu sauraron mu san cewa kamar da muke magana, cuta ce da ba ma iya rabuwa da ita kai tsaye. Misali, tunda muna tare da dabbobi, misali daga cikin mu akwai maharba, akwai makiyaya, to lalle a tabbatar da in ma za a shigo da naman daji da muke kira bushmeat da sauran abubuwan da yakan zamanto kamar su beraye da wasu abubuwa, su tsuntsaye da sauransu da akan yi a daji a dawo da su, har da su irin wannan birai da sauransu, to a zamanto a san cewa lalle an tabbatar da dabbobi da ya kamata a yi amfani da su kar su samu matsala shine dabbobin da ya kamata a zamanto cewa ba a samu mu'amalanta irin wannan ta daji da su ba. Idan aka yi kuma, to gaskiya shawara da ake bada ma isu maharba da kuma makiyaya shine duk ita dabba da suka samu ta mutu a daji, to fa gaskiya su guje cin ta kai tsaye kawai. Misali na biyu kuma, a tabbatar da duk abin da za a yi na abin da ya shafi abinci, abin da ya shafi mu'amala, sannan duk wani abin da ya shafi na ciwo, ba ma wannan kawai ba, a garzaya zuwa asibiti saboda a ga cewa an je da wuri, saboda a tabbatar da cewa an yi abin da ya dace akan lokaci.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Isa Adamu Mabo,
sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar muke mana fatan mu kasance lafiya. A gaida Hauwa Umar. To yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Sakon mu na farko ya fito daga Haruna Muhammad Katsina, yace gwamnatoci da hukumomin tsaro a duk inda kuke, da fatan za ku tashi haikan sosai wajen yaki da masu yi wa yara ƙanana fyaɗe ko masu sa su aikin ƙarfi a duk inda suke, duba da ganin yadda lamarin yake ƙara yawaita musamman ma a ƙasashenmu. Sakon Alhaji Muktar mai shago dawakin Basa na Muhammad Ahmad Usman Tungan Makiri suka ce muna kira ga talaka masu jefa ƙuri'a a nan gaba mu dubi cancanta ba jam'iyya ba, domin a shekarun baya mun yi take amma hakan bai haifar mana da alkhairi ba. Sakon Sani mai lange-lange ya wuri yace muna marhaban da kiran da kungiyar ƴan jarida ta ƙasa reshen jihar Kaduna ta yi wa ƴaƴanta na cewa bata lamunci ƴaƴan kungiyar ba da sabawa aikin jarida domin kambama ƴan siyasa, da fatan ƴaƴan kungiyar za su kiyaye. Sakon mu na ƙarshe ya fito da Mahmud Salihu Kauran Namuda, yace muna kira ga hukumomin ƙasar mu Najeriya da su binciki zarge-zargen da kananan jami'an sojoji ke yi wa manyan jami'an su na Europe da ciki da allowance din su, kasancewar babu adalci a ce an tura su wajen yaki sun bar gidajen su da iyalan su, amma kuma haƙoƙin su suna gaza samuwa. Ya kamata mahukunta su sani ko haƙoƙin waɗannan jami'an kadai ba zai bari a samu nasara wajen yaki da ta'addanci a Najeriya ba. Muna kira da a gaggauta gudanar da bincike. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar a yau Alhamis cewa ƙarin ɗaruruwan sojojin Ukraine sun yi ƙauya a cibiyar sarrafa ƙarafa ta Azovstal da ke Mariupol, wanda ya kawo jimillar a wannan makon zuwa 1,730. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar tana yin rajistar mayakan da suka bar Azovstal, aikin da aka fara a ranar Talata kuma yana ci gaba da gudana a yau Alhamis. Ma'aikatar kiwon lafiyar jama'a ta Massachusetts a ranar Laraba ta ce ta tabbatar da kamuwa da wani mutum yayi da kwayar cutar kendar biri wanda yayi tafiya kwanan nan zuwa Canada. A yammacin ranar Laraba, cibiyar kare yaduwar cututtuka Amurka ta CDC ta ce dukkan gwaje-gwajenta sun tabbatar da cewa kwayar cutar ta kendar biri ce. Hukumar ta jihar ta ce tana aiki tare da CDC da hukumomin kiwon lafiya na cikin gida da abin da ya shafa don gudanar da bincike.
To masu sauraro, anan zamu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare zamu sake kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Ladders Gresham wadda ta hada shirin, da ma engineer mu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.